الحكيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي الله بوديا تبارك وتعالى بجوار يوم زوار يوم كتير كم يبقى ملافية من أبو مالا يقارى من ملافية كما ذا ملافية سبحان هكا ترفض الكرواية بتناتي سواء كمريا جاء كما من سبب من أي كرواتي أنا الجفا سبب جاء الله جاء كما سيمكي كان سبب الكراتي ومن وطن رمضان da mun ce karatu shi ne muke ganin ya kamata ni magana kan wannan matakin da yake kokarin shigowa muna addu'ar Allah ya kai mu lokacin kuma ya ba mu dama na aikata ayyukan alheri ciki muna roƙon Allah ya kai mu aikata karɓa mana kamar yadda wasu suka gani watakila an ɗora a wato abin nan sanarwa a cikin fejin da ake kasa karatu cikin cewa abubuwa za a yi magana ne a wannan musulunci a kan watan ramadan wannan dai shi ne abin da nake jin aka rubuta aka suke to lalle akan watan za a yi magana kuma da wasu ɗan faɗaitarwa ba wai ba a san su ba ne an san su amma kawai a matsayin tunatarwa za a wani watan mai alfarma shi ne watan ramadan wanda yanzu abinda ya rage kila a shige shi da zai wuce kwana ko goma ko wani abu mai kama da haka ba abinda ya rage kenan kuma wannan wani babban alheri ne wanda yake tunkarar mutane kuma mutane suna da damammaki da yawa a cikin watan na su shiga aljanna suna da damammaki da yawa na su yi makon su addu'o'i na abin da ya dame su suna da damammaki da yawa na su nema makon su tsari da tattalin arziki da dukkan abin da ka sani akwai dama wanda Allah zai baza a cikin watan shi yasa muka ce bari mu yi magana a kan shi watan Allah tabaraka wa ta'ala cikin halittun da ya halitta ya yi wa wasu wato mutane daraja a cikin mutanen haka nan kuma a cikin ranaku ya yi wasu ranaku suna da girman daraja fiye da sauran ranaku haka kuma a cikin watanni ya yi fifita wasu watanni a kan wasu watanni haka kuma a kan littattafan da ya saukar ya fifita wasu littattafan a kan wasu wannan al'umma din da Allah ya gama masu da cewa ita ce mafificiyar al'umma min da aka Allah ya kira ta ce kuntum khayra ummati ku innan fiyayyar al'umma ce da za a gwada ku da al'ummomin da suka wuce kafin ku ba wanda Allah ya fitar da ku domin ku yi umarni da al'ummai wannan ya nuna hatta a cikin al'ummomin da Allah ya halitta wannan al'umma ta annabi ya fifita ta wajen girman daraja wannan daraja ce a gurin ta sosai za a ga a cikin ranaku Allah ya fifita ranar juma'a cewa rana ce ta musamman wanda Allah yake sauka da gafararsa musamman ga wanda ya wanka ya yi sallar juma'a ya sallata ta wannan juma'a yana samun gafaran kurakurarsa na sati guda to haka kuma shi wannan wata din an fifita shi daga cikin watanni guda goma sha biyu da fifikon da ne muke son mu faɗa da kuma irin tanade-tanaden da ɗan adam ya kamata wannan zamani da zai zo na watan saboda duk watanni an ɗauke su zamani mai zuruf ne wani zarafin yana kwana 30 wani yana kwana 29 to waɗannan kwanaki da za a shiga wanda ake kira su Ramadan kwanaki ne ko dai 29 ko 30 amma sun sha bamban da dukkan sauran ranakun duniya kuma sun sha bamban da dukkan sauran watanni na duniya abin da ya ba mu Ramadan girman daraja saukar da Alkur'ani da Allah yake cikinsa shi yasa abu na farko da yake nuna darajar wannan wata shi ne nuzulul Qur'an fi hadha shahr saukan Alkur'ani cikin wannan wata a wannan watan ne Allah ya saukar da Alkur'ani za a iya cewa jumlarsa gaba ɗaya kamar yadda tarihi yake bayyana cewa Qur'ani ya taso daga lauhul mahfuz magana ce ta Ubangiji kuma ya kefe waɗannan sammai ya sauka a wani guri da ake kira baitul hijja na aka sauke Alkur'ani kafin ya ci gaba da sauka aya biyu aya uku har shekaru 24 abu da yake kai wannan daren da aka taso da Alkur'ani zuwa wannan guri ya faru ne a cikin watan Ramadan shekar Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata ya ce shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran wato wata mai alfarma na Ramadan shi ne wanda aka saukar da Alkur'ani a cikin a wata ayar kuma ya ce inna anzalnahu fi laylatil mubarak mu muka saukar da Alkur'ani cikin dare mai albarka da Alkur'ani mai albarka ne daren da ya sauka ma mai albarka ne a wata ayar cewa ke inna anzalnahu fi laylatil qadr mun saukar da shi Alkur'ani a cikin dare ta dauki alqadar mai daraja ko mai albarka wannan yana nuna maka falalar watan saboda ya samu saukan Alkur'ani a cikinka kuma ga shi nan zai sake mai mai cewa muna da tsammanin haka Allah ya ja rayuwarmu ya kai wannan lokacin abu na biyu da watan nan yake tattare da shi shi ne ana kiransa da shaharut tarawih wata hajji wato dare ne wanda ake sallar tarawih da tahajji ko da yake malamai sun tafi akan cewa da tarawih da tahajji kawai suna ne amma duk abu ɗaya ne domin duk tarawih da ake yi ko da daga farkon dare ne ana kiran su tahajji saboda Qur'ani kawai cewa wa minan layli fatahajjat bihi nafilatan a cikin dare ka yi ƙoƙari ya zama ƙarin samun girman daraja a wajenta yana nuna cewa in wanda ya tarawih ya yi tahajji har ma wani hadisi mai ga Allah cewa yake duk mutumin da ya tsaya a bayan liman aka yi isha da shi aka yi tarawih da shi aka yi shafa'i da wuturi da shi ba zai koma gidansa ba sai an masa gafa to babu wani wata da ya samu wannan alfarma in ba wannan wata na Ramadan ba dan haka idan ba da larura mai karfi ba mu zamanto cikin masu yin sallar tarawih kuma masu cikin waɗanda za mu yi hakuri har sai an yi wucin tare da mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda dai tsayuwar ramadana tsayuwar ramadana shine wannan tarawih amma a goman karshe ana ƙara musu tsawo da cin lokaci idan goman karshe sun shigo wanda wannan goman karshen kuma da ake ƙara tsawon lokacin shi ne ake kiransa da tahajjud amma da tahajjud da tarawih dukkan cikin dare ake yi in ka samu dama ka fito tahajjud in baka samu ba ka yi tarawih da shafa'i da wuturi ka yi abin da za ka cancanci gafara domin ka yi ƙiyamu Ramadan ka tsaya da Ramadan kuma ka yi wannan abun kana da imani tare da neman lada Allah ya ce duwan da ya wannan a nan Allah ya ce duwan da ya wannan za a gafarta masa zunubansa da suka yi za a hukunci shi yasa ake cewa wani hadisi ya cewa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bayna daga Ramadan din bara zuwa yanzu da za a shiga wani watan Ramadan akwai kurakurai da dan adam kai saboda girma da daraja da karamci da Allah ya zuba a cikin wata idan ramadan din ya shigo sai a yi wanke wa mutane yan kwanakwanan da suka inama kawai malamai suna cewa kaba'irai ne ba za a kankare su ba irin su shan giya irin su kashe rai irin su wale irin su bokanci da wale amma ƙananan zunubai duka Allah wankewa zai yi kyauta shi yasa daga cikin abin da ake kwaɗaitar da mutane su karɓi watan ramadana da tuba ma'ana su yawaita tuba abu na uku da wannan wata ke ɗauke da shi shi ne shaharul itiq wato wata ne da ake ɗanta mutane daga barin wuta muna roƙon Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda zai ƴanta daga barin wannan wuta ne ya tsare mu da ita saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce ya babi alkhairi aqbil ya kai mai neman alkhairi a wajen Allah to ka fuskanci ubangiji domin watan ya iso na ubangiji wanda ya kamata wato ka fuskanci Allah sannan zai ce wa ya babi alsharri ya mutumin da yake neman sharri shi kuma wanda Allah ya ce aqsir ka bari ka taƙaita ka daina neman sharri a wannan wuta ɗin saboda me ya ce wa lillahi itqa'un minan nar domin a yanzu abin da Allah yake yi Allah ya shiga wani aiki ne na ƙyanta mutane daga barin wuta don haka mai sharri ma ya daina domin shi ma ya samu ya shiga cikin ƴantawa wannan watan ne kaɗai ya samu wannan girman irin wannan daraja abu na hudu da watan ke tafi da shi shi ne shaharu takfiru dhunub wato wata ne wanda yake kankare zunuban ɗan adam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imani wanda duk ya azumci watan ramadan kuma da imani wa ihtisaban da neman lada an gafarta masa zunubansa waɗanda suka gabata wannan shi ma yana nuna maka cewa kenan azumtar watan ramadan har zuwa ƙarshe to gafara ce take samun mutane kamar yadda mai littafin murshidun du'a ya yi magana yake cewa ranar ɗaya ga watan shawwal misali ake zuwa idi ko saboda ramadani ya ƙare yake ba da misali ya ce idan mutane suka je idi mala'iku suna musu ban kwana da cewa kun azumci watan ramadan kuma ana muku albishir daga wannan masallacin idi da kowa ya zo aka yi sallah da shi ya koma gidansa a matsayin Allah ya yi aka yi masallacin su wani yana nuna mana alfarmar watan yana cikawa da kankare zunuban wato mutane abinda muke roƙo shi ne Allah ya ba mu dacewa da yardarsa a ciki abu na biyar da watan ake kallonsa da shi shi ne shaharun juri wato wata ne na kyauta shi watan ramadan idan ya zo yakan mai da kowa yana kyauta ne ko mutum yana da rawa gane da akwai sassauci a watan sai ya canji ya zama mai kyauta saboda watan ne yake zuwa da wata abu kaga yanzu ana azumin litinin ana alhamis amma ba wanda yake zuwa da ɗan wani dibino ce a masallaci ko akwai masu azumin litinin a kowa kawai aka yi sallah ta tashi amma in ramadan ne ya zo za ka mutum da ɗan kullun dibino sa ya shigo masallaci yana ba wa mutane kuma za ka ga da mata da magidanta ko da mutum bai da wadata za ka ga wani ya fi ɗan sukari ya aika ma wani ne ɗan ɗan lemo ya ba duk a watan ake samun wannan saboda alherin amma in watan ya wuce shiru za ka da shiru saboda shi watan na kyauta ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama Aisha take ba da labari kana annabiyyu ajwada an-nas annabi ya kasance ya fi kowa kyauta kyauta yake da ita wa ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma kyautarsa ma ta fi yawa a cikin watan ramadan har ma ana siffanta manzon Allah da karihin bursala kamar wata iska ce da aka aiko wato wajen kyauta tashbihi ne an kamanta annabi da kamar wata wato iska mai yawan kyauta wanda inda iska za ta taso da guguwa da kura to idan ta zo ko kana son yayi ko ba ka so sai ta maka kyauta kuma kurar ma in ta zo ko kana so ko ba ka so za ta maka kyauta to shi yasa aka kabanta annabi da haka cewa idan watan ramadan ya zo ta ko'ina kawai bayarwa yake da mai bukata da wanda baya bukata kawai in an samu sai a bashi. So wannan yana nuna cewa yawan kyauta a cikin watan Ramadan wani abu ne wanda watan yake tafiya da shi. Abu na shida ana kiransa da shaharu fatku abwabil janna, wato watan da ake bude wa mutane kofofin aljanna. Wannan ku ya zo a faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa idza jaa ramadanu futihat abwabul janna, idan ramadan ya zo ana bude kofofin aljanna. Ma'anar wannan kamar yadda Ibnu al-Hajar yake faɗi da ya zo sharhi akan hadisin, yana cewa alhairan ubangiji da yake zubawa da lada da yake rubanyawa da yake badawa a cikin wannan ibada da ake, wato sai ya zamanto kamar kofar aljanna an bude ta, kowane mai aikin alheri inda zai sa ikhlasi komin karancinsa to ana masa tsammanin wannan aikin zai sanadanta masa shiga cikin gidan aljanna. Shi ya sa ma wasu malamai suke istinbatin cewa idan mutum ya mutu a cikin watan Ramadan to ana masa tsammanin cewa an bude kofar aljanna ya mutu kuma ita zai shiga, kamar karamci ne ma daga wajen Allah ya karbi rayuwarka cikin watan Ramadan. Na'am. Ba san me nake ba wannan abun ba ina. Yau. Abu na bakwai shi ne shaharu du'a, wato wata ne na yin addu'a. Duk wanda yake da wata damuwa to kawai ya tsaya ya gaya ma Ubangiji lokaci mai yayi in dai har Allah ya kai rayuwar mutum. Kuma ni na san kowane ɗan adam yana da bukatu, sai dai bukatun su sha bamban. Naka bukatun ba shi ne na wancan ba, wancan kuma ba naka bukatun su ne naka ba. To amma dukkan wata bukata da ɗan adam yake da ita Allah kuma ya isa biya masa ya ma ƙara masa akan abin da ya roƙa. Don haka watan na addu'a ne. Shi yasa manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce lisa'imi da'awa, mai azumi yana da wani dama na laturat, addu'a ce wadda yake da ita ba a mayar da ita. To wasu na kallon kamar sai da daddare, amma wani malami ya yi istinbati ina tsammanin cikin wannan littafi da na ambata yake cewa daga lokacin da kai sabo na yin ɗaukan azumi, to daga wannan lokacin har lokacin zagayowar wani sabo duka lokacin addu'a ne. Amma annabi ya keɓance wani lokaci da yake cewa inda al-fitr, lokacin buɗe baki, ya faɗi wannan. Amma a wancan magana kuma ana nuna in dai azumin yana bakinka, to in kuwa ka buɗe bakin ka gaya ma Allah to zai amsa maka. Sai dai kawai abin da ake kallo shi ne amsar ta zama ta hanya ɗayan uku, ko Allah ya baka abin yanzu nan take ka gan shi addu'arka ta amsa, ko kuma ya tunkuɗe maka wani bala'i da za a rubuta zai tare ka a wannan rayuwa, ko kuma ma Allah ya tattara abin ya ajiye maka sai ka mutu ka shiga aljanna. Amma dai ba za ka yi addu'a ba ta faɗi. Na haka abin da ake nema yanzu a gurinmu shi ne yaƙini da tabbaci da sakantancewa da kuma yarda da miƙa ma Allah al'amari. Kar ka yi addu'a kana da shakku, kawai ka yi addu'a kana da yaƙinin an amsa. Kar ba ka bar raba ɗaya biyu. Ina annabi ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roƙi Allah kuma ku zamanto masu sakantancewa da an amsa muku. Amma in ka sa shakku, shakku yana lalata al'amarin ɗan adam. Kuma ko a zahiri duk abin da kake da shakkunsa da wuya ya tabbata maka akan yadda kake, don haka ka sa shakku, kawai ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan wata ɗin na addu'a ne. Qur'ani yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan sun tambaye ka labari na ka ce musu ina kusa, ujibu da'wata da'i, ina amsa addu'ar duk wanda ya roƙe ni. Wannan ma annabi ya saka shi daga cikin alfarma ce Allah ya yi ma wannan al'umma, saboda al'ummomin da suka gabata na annabawa idan suna da bukatu to sukan je gurin annabawa ne su fada annabawa su shugabance su wajen roƙon Allah din tabaraka wa ta'ala amma ku wannan al'ummar annabi yake Allah ya muku alfarma kawai cewa yayi idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ba wai sai ka bi ta can ba kai karantar ka kai ikhlasi kai furuci da laifin ka ka nemi Allah gafara kuma ka roƙa zan amsa maka wannan alfarma ce aka yi wa wannan al'umma abuna wato na takwas shi ne shahru mudha'afatul ajr wata ne wanda ake rubanya lada a cikin ka ba wani wata da ya samu wannan alfarmar sai watan ramadan har ma manzo Allah yake cewa umratun fi ramadan yin umra a cikin watan ramadan ta'dilu hajj tana daidai da aikin hajji amma sauran umrar da za a yi ta ba a ramadan ba tana nan a matsayin ta na umra amma wadda za ka yi ta cikin ramadan wannan umrar daidai take da wanda ya je soke farin da aikin hajji wajen lada da za a da abu na tara shi ne shaharu lailatul qadr wata ne da ake samun wani dare mai albarka a cikin ka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr ubangiji yana cewa mu muka saukar da alqur'ani a cikin wani dare mai albarka kuma wannan daren ya fi wata biyu wato ibadar da ake a cikinsa ana ninninkawa mutane lada kuma kamar yadda manzo Allah ya ce lailatul qadri tana samuwa ne a goma na ƙarshe shi yasa ma idan goman ƙarshe suka shiga manzo Allah yana tashi da daddare har yara ƙanana yana casar su wato domin a yi sallah kuma a gaya ma ubangiji a roƙi Allah aljanna waɗannan su ne abubuwa da ake cewa watan ya ke ɓantu da su abubuwa guda tara to sai kuma khairul amali fi shahr ramadan akwai wasu ayyuka da suke da alkhairai a cikin watan ramadan za mu ambace su wanda mutum ya maida hankali a kan su ya dai ji watan yadda yake abubuwan watan ya ke ɓantu da abubuwa har guda tara mafifitan ayyuka da ake yi a cikin watan ramadan shi ne na farko as-siyam yin azumi shi ne mafificin aiki da ya fi kowanne wato ka azumci ko 29 ko 30 wannan wuni da kake yi da kwankwaɗar yunwa da ƙishirwa da hana ka kusantar iyali da hana ka ci da sha da kuma kamewar harshenka daga wasu maganganu da idanuwanka daga wasu kallo da kunnuwanka da jin wasu abubuwa da ba su dace ba da kamewar hannayenka daga barin taɓa abin da bai dace da riƙe ƙafafuwanka wajen cewa ba ka tasa ka je da su wuraren haram ba da cikinka da kake sa masa halal to waɗannan idan suka tattaru da niyyar wato yin azumi ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala daga ketuwan alfijir har zuwa faɗuwar rana wannan shi ne kayi siya kenan harshe yana azumi kenan idanuwa za su yi azumi kenan hannuwa za su yi azumi sannan cikinka zai farjinka ma zai ƙafafuwanka za su yi dukkan sai ka tsare su sun sarrafu a kan bin Allah sannan yunwar da ka kwankwada da ƙishirwa su zama to ita ce cikakkiyar alamar cewa ka yi wannan azumi wannan yana daga cikin mafificin aikin da ake da buƙata abu na biyu daga ciki a wannan wata mafificin ayyukan shi ne alƙiyam wannan ƙiyam din shi ne sallar tarawih gida na albarka ko kuma ka ce sallar tahajju ko wasu nafilfili da za ka yi cikin dare duk su ake tattarawa a ce ƙiyamul layl su ake tattarawa a ce musu tahajju su ake kuma tattarawa a kira su da tarawih ko kuma a kira su da asham duk sunanta ne amma dai dukkan ta ƙiyamul layl tsayuwa ne da dare wannan yana daga cikin mafificin ayyuka da ake da buƙata a yi su a cikin watan ramadan na uku daga cikin mafificin ayyuka da ake so shi ne as-sadaqa, wato ba da sadaka shi ne taimaka ma waɗanda suke gajiyayyu. Kuma kowa Allah tabaraka wa ta'ala ya masa arzikin da zai yi sadaka da irin gwargwadon halin sa ya shiga aljanna ne. Galibi idan an ambaci sadaka, to wani in ba shi da kuɗi sai ya rinsa kallon wanda yake da kuɗi kusa da shi, kamar yanzu wato da kai fa ake magana, wato shi kuma kenan ya zauna kamar ya ci hulus. A to kai manzon Aisha musulunci da ya zo ya buɗe ƙofofi ne, kowa yana shiga aljanna ne ta damar da Allah ya bashi. Lokacin da manzon Allah ya yi wannan bayani, wasu sai suka zamanto cewa suna ganin ba su da kuɗi. Mazalaka, yanzu ɗayanku ya kasa mallakar ƙwallon dubino guda ɗaya? Yanzu a cikin mun nan waye ba shi da arzikin mallakar ƙwallon dubino ɗaya? Ai, kowa yana da kuɗin da zai mallaki dubino baya ɗaya. Ban yi tsammanin dai a nan akwai wanda talaucinsa ya kai wa zai iya sayan ƙwallon dubino. To sai manzo Allah ya ce, ka tsaga shi biyu sai ka ci rabi ka ba ma ɗan uwanka rabi. Da wannan in dai fi sabilillahi kai, Allah zai tamba ma'aikin har sai ya tsare ka daga barin wuta. Hadisin manzo Allah ya cewa idan kai sadaka komin ƙarancinta Allah zai karɓe ta da hannun daman shi, duk da cewa dukkan hannayen Allah dama ne, zai reni abin da ka bayar na sadaka, kamar yadda ɗayanku ke renon in ya dasa bishiya take renon ta yana bayanta tana girma har ta haɓaka, haka Allah zai yi ta renon sadakar ka za ta girma har ta kai kamar ɗan saniya ko sama da haka. Haka Allah zai rene ta sai ta cika maka duk inda ba ka tsammani. Babban abin da ake nema ka yi ikhlasi. Kuma kowane ɗaya mu ya daina rena kansa a matsayin yana kallon kansa matalauci, shi ba zai iya yin komai ba. Ka daina wannan. Duk abin da ka gani ana yi za ka iya yi gwargwadon irin matsayinka da Allah ya baka. Wataƙila wani ka ga ya ciyar da buhunan abinci, ka rabu da shi, shi ba wadatarsa ce ta sa ya haka. Yanzu ka yi ƙwallon dubino ɗaya ka mallaka, a za ka ba gobe. Allah yana kallon niyyarka kuma yana kallon irin arzikin da ya maka. Liyun fiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataqu. Allah ya ce mawadaci ya ciyar da irin wadatar da muka masa, wanda muka kuntata masa muka rike arziki ba mu bashi ba, ya ciyar daga abin da muka bashi. Kenan Allah ya gayyaci kowa ya shiga aljanna, ba ta masu kuɗi ba ne kadai, ba ta masu hali ba, kowa zai iya yin abin da za ka. Saboda haka babban aiki mafi alheri daga ciki shi ne na uku, shi ne yin wannan sadaka. Ka samu wani abu ko da ba kullum ba da za ka bayar. Wani an zo ba shi da ma ƙwallon dubinan da zai iya rabawa, sai Rasulullah ƙwallon dubinan ma ba ni da shi. Sai Annabi ya ce kame harshenka daga barin zagin mutane, shi ma za a baka sadaka. In ba ka da ƙwallon dubinan kan harshenka kar ka yi magana a kan zagin wani, kada ka yi giba ko annabimanci ko wani abu. Kame harshen shi ma za a baka yadda sadaka. Saboda idan ka kula da shi kamar Allah ya damu ne ko ya mutu da sai ka shiga aljanna, don haka yake ta buɗe maka ƙofofi. Talauci ba zai hana ka shiga aljanna, rashi ba zai hana ka shiga aljanna. Saboda haka Allah ya buɗe ƙofofi na za ka shiga aljanna. Wannan falala ce daga wajensu. Abu na hudu shi ne daga cikin ayyukan da ake son yawaitawa, ƙira'atul Qur'ani, shi ne karatun Alƙur'ani. Har ma ana cewa wannan watan da zai zo wata ne na Alƙur'ani, don haka ka yawaita karatun Alƙur'ani. Wani zai iya kafa hujja da cewa shi bai iya karatun Alƙur'ani ba, amma dai na san babu wani musulmi da bai san daga alamtara zuwa nashi ba. Kowa ina da tsammani yana da wannan tilawa, ni kamar bai tashi. Annabi ya siffanta Alƙur'ani da ruwan sama, na farko ne da ya ɗigo yake da albarka, ko na tsakiya ko na ƙarshe, dukkansa gaba ɗaya mai albarka ne. Saboda haka tsakiyar Qur'ani ko farkonsa ko samansa ko inansa, ko ina ka taɓa ka karanta albarka ce. Don haka ba ka da uzuri a kan cewa wai ba ka haddace abin nan ba. Hankali ma ana kallon rashin iyawarka, har Allah gudumawa yake ba ka saboda ba ka iya ba. Da kyar kake karanta Alƙur'ani sai aka ce da kyar ɗin ma yana da lada, ka karantan kuma yana da lada, kaga kana da ladar dukiyar. Saboda yanzu ba ka iya yi din da kyar kake yi, to shi ma da kyar din mun ɗauka za mu biya ka. Shi Allah ya fi ƙarfin, ya fi ƙarfin wato harkar gwamnati. Yanzu idan kana na fili zazzaɓi ya same ka, sai Allah ya ce ya kasa tashi saboda zazzaɓi, saboda rashin lafiya, ko saboda tafiya. Mala'iku dama can yana yin wannan nafil fili, ki ta rubuta masa, ko da bai yi ba. To haka shi shi abin Allah ya ce kwalalarsa sai kawai. Kuma idan da ka yi ta sallolin kana yaro sai ka tsufa, yanzu ƙafafuwan ka sun yi rauni ba za ka iya tsayuwa kai sallolin ba. Jiki ya yi rauni da kyau. Allah ya ce ai ta rubuta ba, ko ba tamfurin zai ba ka. Shi Allah ba ruwan sa da ba sai ka yi tamfurin ba zai ba. In dai da can kana aiki kawai zai biya. Haka Allah ta zara kawai ta Allah. Saboda haka ka yawaita karatun Alƙur'ani gwargwadon hali, iya abin da kake kallo, iya abin da za ka iya yi, a dai same ta kawai kana karatu. Ko da baka sauke Ƙur'ani ba dole ne sai ka sauke, amma dai ka karanta Alƙur'ani. Wannan shi abu na hudu kenan. Abu na biyar wani aiki ne wanda ake ba da gudunmawa mai ƙarfin gaske, Allah yake ba da lada mai yawa, shine al-julusu fil masjid hatta taqulu ash-shams. Mutane suna sallar asuba sai su zauna su ta azkar, wani ya karatu al-Qur'ani ya ta zikiri har sai rana ta fito. Wannan shi ma yana daga cikin manyan manyan ayyuka wanda manzo Allah ya ce wanda duk yayi wannan bayan sallar asuba ya zauna yana ambaton Allah har sai da rana ta fito, za a rubuta mishi ladar umrah. Kaga wannan girman daraja ce. Kuma wannan kan ba sai ma a watan Ramadan ba, amma dai an kawo shi a nan saboda watan Ramadan mutane sun fi miƙa wuya da bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala. Kowa za ka ga yana da yanzu duk watan ya kama za ka ga har mata za su ta fitowa sallah, ko ma duk sauran salloli da kuke suna cikin gida, amma saboda alfarman watan za ka ga ana fitowa tarawihi a zo a yi. An gane, saboda kowa yana son lada. Abu na shida shi ne al-i'tikaf. Daga cikin manya-manyan ayyuka da ake a watan Ramadan shi ne al-i'tikafi, wanda kuma da yawa malamai sun tafi akan cewa a yi shi a masallacin da ake sallar Juma'a, saboda an fi son sa a masallaci, a masallacin ma kuma masallacin da ake sallar Juma'a, domin ba ka da fargabar za ka fita kai ta yawace-yawace zuwa sallar Juma'a a inda kake ana sallar Juma'a. Yanzu an yi sallah ta cigaba da zama, shi kuwa ya yi cika fi dama zama ake a masallaci. Mutum ya yanke komai nasa na al'amarin duniya, ba shi da wani abu sai wajen Allah. Zai yi karatun Alƙur'ani, zai yi sallolin dare, zai yi istighfari, zai yi salati, zai yi addu'o'i, zai yi istighfari da sauran abubuwa duka zai iya yi, zai yi kai. Wannan shi ne, zai dai ba magana muke a kan shuru na yi kitabi ba, amma dai irin waɗannan abubuwa ake da bukata. Abu na bakwai shi ne al-umratu fi ramadan, wato yin umra a cikin watan ramadan, wanda bai samu dama ya je ya yi umra, wanda bai yake da haji dai ne take da aikin haji. Haka manzo Allah ya faɗi kamar yadda muka wuce a baya. Sha'annan abu na bakwai da ake takwas kai shi ne taharral laylatul qadr, ka yi kirjadon watan ramadan laylatul qadr. An ce ana samun sa 21, 23, 25, 27, 29, ana dai kamar witiri a wannan lokacin ake iya samu. Kai ta addu'a Allah ya baka wannan abun din. Abu na tara da ake son a yawaita a cikin watan ramadan al-iktaru min zikrillah, yawaitawa da ambaton Allah da kuma addu'a da istighfari. Wannan ana da buƙatar su a cikin watan Ramadan. Kana zaune ka subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ko kuma karatun Alƙur'ani. Sannan kada ka manta kanka wajen yi masa addu'o'i, duk da cewa akwai hadisin da yake nuna cewa wanda ya shagaltu da ambaton mu ya manta da kansu yi ma kansu addu'a, ya shagaltu mu kawai yake ta ambato yana ta mana zikiri. to mu kuma za mu biya masa bukatar ka da wanda ya sani ma da wanda bai sani ba za mu biya masa to amma dai ka roƙa ka yi istighfar abu na goma daga cikin ayyukan da ake so a watan Ramadan a yawaita su su ne silatul rahim sadar da zumunci kana da wasu yan uwa ka ziyarce su inda hali kuma su kyauta in ba hali a ziyarce su a yi musu fatan alheri waɗannan su ne abubuwan da ake buƙata ɗan adam ya aikata a cikin watan Ramadan na gaba abu na uku ma ya sifu sau abinda zai inganta maka azumin akwai abubuwan da suke sa na ƙasu a ladan azumi amma menene zai inganta maka azumin abu na farko da malamai suka ambata wanda zai inganta maka azumin ka shine saumul lisan ka sa harshen ka yayi azumi ta yaya harshen ka zai yi azumi ta yadda zai zama ba za ka sake shi ba wajen gibar mutane da annamimancin mutane da maganganun alfasha da wasu abubuwa da basu dace harshen ka yayi azumin wannan zai sa azumin ka ya zamanto kammalalle cikakke mai cikakken lada na biyu suka ce abinda zai taimaka maka wajen ingantuwar azuminka saumul yad kada hannunka wato shi ma ya kasa yin azumi ma'ana hannunka yayi azumi ba zai taɓa haram ba zai rubuta sharri ka kame shi daga barin kayan mutane al-muslim man salima min nasu min lisanihi wa yadihi musulmi shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa baya zagewa wa yadihi kuma suka kubuta daga hannunsa hannunsa baya satar kayansu baya kuma rubuta musu sharri don haka ko a facebook za ka yi magana to ka san abin da hannunka zai rubuta kada ka rubuta sharri kan wani kada ka faɗi mummunar maganar da ba haka take ba kada ka ƙago wata ƙarya ka tura abu na uku suka ce da zai taimaka ma azuminka ya zamanto ingantacce shi ne saumur rijin ƙafafuwanka ma su yi azumi ma'ana kenan ba za ka taka da ƙafarka ka tafi inda alfasha take ba ba za ka taka da ƙafafuwanka kana azumi ka je gurin da ake saɓon Allah waɗannan ƙafafuwan ka kame su daga wuraren sallah sai wuraren karatun alƙur'ani sai zumuncinka sai wurin aikinka sai abin da zai taimaka maka a rayuwa nan kake zuwa da ƙafafuwan amma ba wai kana zuwa ko gidan rawa ko gidan sabo ko wuraren da ba su dace da ƙafafuwan ba ƙafafuwan ka ba su zamanto suna yin azumi na hudu daga cikin abin da zai inganta maka azumi shi ne saumul badan wato cikinka ya zama shi ma yana azumi ba za ka zo ka baki ka saka masa haramun wasu suna ɗan shan wasu abubuwa ko da Ramadan ɗin ko saboda wani gaggawa yake majaliba ta yi ya ɗan foɗa sigari ɗan foɗa wasu dai abubuwa ga su nan haka wanda ina ganin ko mai shan sigari da ya zai ma kansa adalci ya san ba lafiya ba ce shi dai yana sha kawai wani malaminmu yana cewa mutum yana neman tsari da wuta to amma kuma sai ga hayaƙi yana ta fitowa ta bakin mutum kamar kenan an hura wuta a cikin sai da duk inda ka ga hayaƙi to ƙarƙashin hayaƙin wuta ne yake to kamar mutum yana nuna haka bar wannan magana ka tsare dai cikinka wato ka rinka sa masa halal abu na biyar da zai inganta maka azumi shi ne harshen ka ya saba da yawan ambaton Allah ba bacci kake ba ba karatun alkur'ani kake ba ka kwanta kila hutawa kawai kake harshen ka ya rinka subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar saboda manzo Allah yake ahabbul kalami ila Allahi arba'u maganganun da suka fi soyuwa a gurin Allah guda uku ne su ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a wata ruwa za ka ga an ƙara da wala haula wala quwwata illa billah waɗannan in sun cika biyar ɗin nan su ne ake cewa baqiyatu salihat والباقيات الصالحات عند ربك خير ثوابا وخير املا وانجزون ايوكا ما في جرمان درجه سنه سكه درجه اولين ابنجيل سكه في سويوا اولين الله kuma su ne ya fi dacewa ɗan adam ne ta buri da samar da su a cikin rayuwarsa, kuma su ne mafiya alherin ayyukan da za su yi wanda Allah subhanahu wata'ala ya so. Waɗannan su ne khairul a'mal, akwai kuma ma yasiqu siyam, abin da zai inganta maka azuminka. To dai fawaidu sawm, fa'idojin da ake samu a cikin azumi shi ne fa'idatu sihhiya. Duk da cewa hadisin da ya zo yake cewa su mu wata siku bai inganta ba, amma ko a likitance da kuma yanayin rayuwa an san cewa azumi yana saka, yana ba da lafiya. Ibn Shafi'i yana cewa in kana buƙatar ilimi ka ɗan rinka barin cikinka da yunwa, kada ka rinka ƙoshi kullum, saboda yunwa ta mizaji ba yunwa ta wanda za ka je ka ɗauka ma kanka wani abun da ba shi ke nan ba. A'a, cikinka ya zamanto bai cika fanfan, to kamar ilimi ya fi shiga a wajenka, kuma ƙwaƙwalwarka ta zai samun abun da ya kamata, saboda cika ciki a ƙoshi yana sa nauyin jiki, kuma yana sa ƙyanƙyasar jiki tayi zuciya, kuma yana sa yawan bacci, kuma yana saka ka yawan bayan gida da shiga banɗaki, cika ciki fal. To da daga cikin fa'idar da azumi yake badawa, yana ba mai jiki lafiya. Wannan mun ga ko a waɗanda suke da nauyi sosai in sun je asibiti ana ba su shawarar su rage cin abinci ko? Na? To kenan za ka ga ko da ba azumi kake ba sai an rage maka wani abu. To balle shi azumi da za ka ɗauka tun daga alfijiri har zuwa faɗuwar rana yana ba wa jikin ɗan adam lafiya. Sa'annan abu na biyu da fa'idar da azumi yake ba wa ita ce fa'idatu tarbawiyya. Azumi yana tarbiyyantar da mutane, ma'ana yana saka su su rinka zamantowa halayya ne da ta. Ko da wasu daga cikin waɗanda suka fantare kila mai yiwuwa in ana kiran sallah ba sa zuwa, in ana wasu tarurruka na ibada ba ka ganin su, amma in azumi ya zo za ka ga cewa suna zuwa tarawih, kuma ko maganganun suke na alfasha, wani inda zai buɗi baki ya ashar, to za a ga ko masu yin ashar ɗin za su ce da azuminka. Saboda kenan azumi yana tarbiyyar rayukan mutane, ya ɗora su akan hali na da. Wannan shi ne abin da yake fa'idan ta ba. Fa'ida ta uku shi ne fa'idatu diniya. Azumi yana ba da wata fa'ida ta addini, wanda za a ga kowa yana ƙoƙari da yin sallah cikin jama'a da taimaka ma waɗanda suke gajiyayyu, don haka yana ba shi fa'ida ta samun halayya wanda addini yake da buƙatar su. Abu na huɗu shi ne fa'idatun nafsiyya, wato karan kan ɗan adam yakan samu wasu fa'idoji, domin yakan samu nutsuwa, yakan samu kwanciyar hankali, yakan samu daidaituwar al'amura, yakan samu jinsa yana kusa da Ubangiji, yana samun wasu nutsuwa iri daban. Waɗannan su ne abin da azumi yake bayarwa na fa'ida. Na gaba abu na biyar kenan za mu iya cewa shi ne ahdafu sawm. Menene manufar yin azumi? Manufar yin azumi shi ne kaffun nas an ta'ami wa sharabi wa mu'asharati zawj ko zawjiya. Wato kamewar mutane daga cikin manufofin azumi shi ne ya kamar da mutane daga barin cin abinci da rana da kuma abin sha da rana da kuma harkar da ta shafi mutum da matashi, alaƙar auratayya da rana. Duka wannan azumi manufarsa ya zo ya taƙaita maka waɗannan abubuwa, ba zai bar ka yi sha'awar yadda kake da buƙata ba, tare da iyali da rana ba zai bari ba. Ba zai bar ka ci abinci da rana ba, ba zai bari ka sha da rana ba, matuƙar kana yin azumi. Wani yana daga cikin manufofin azumi. To kuma idan ya ɗora maka waɗannan abubuwa, ga fa'idar da muka ambata wacce za ka samu ta lafiyar jikinka da kanka. Sannan daga cikin manufofin azumi shi ne ya zamanto kasful lisan, yana son ka kame harshenka, ka saba, kar ka rinƙa zagin mutane, kar ka rinƙa gibar mutane. Domin ya zo yana gaya maka cewa man lam yada qawla zu wal amala bihi, wanda duk bai kame ba daga maganganun banza na ƙarya na ƙage-ƙage da yi wa mutane sharri, kana azumi kana yi, to azumin ya ce ban da shi, kira banda Allah yake Allah baya da bukatar wannan azumi gare ka ci abincin ka ko kuma ka sha kenan azumi daga cikin manufarsa shine ya hana harshen ka fadan hayya ya hana harshen ka tsage ya hana harshen ka giba da annabimanci da fadan abubuwan da basu dace ya zo da wannan manufar kuma duk wanda ya zamanto harshen sa ya zamanto bai giba bai annabimanci bai zagin mutane bai kazafi ba wasu bai shiga mutuncin mutane to wannan harshen tabbalalle ne Allah kuma yana son irin wannan harshen abu na uku daga cikin manufar azumi shine bazulul jud azumi ya zo ya koya maka daga manufar sa yana son ka zama mai kyauta yana son ka zama mutum mai kyauta mai kyautata da wasu mutane bayi alheri azumi yana daga cikin wannan manufar shi yasa ma yace maka manufar barasa iman wanda duk ya ciyar da mai azumi to za a ba shi ladan mai azumi kaga kenan akwai wanda zai iya samun azumin mutum biyu a wata idan kullun da ka ba mu wani abun gobe ba ko da mutum ɗaya to kai an gama watan Ramadan kai azumi biyu kenan wata kai wata biyu kenan ba tare kuma da an tayi ladan wancan idan mutum uku ne to kai kana da azumin mutum hudu kenan wata uku to Ramadan daga cikin manufar sa yazo ya dora maka wannan ne yadda kai haka na hudu ya zo ne ya ba wa ranka tarbiya da farko ya rage maka karfin sha'awa ranka za ta zamanto ba za ta da karfin sha'awa ta aikata aikin sabo ba domin ya baibaye ka da karatun alkur'ani da sallar dare da rike maka harshe da saka ka cikin wasu al'amura to sai zamanto ya ba ma ranka tarbiya don ka samar da ayyuka na dartattu wannan rai za ka tafi akan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake na biyar azumi ya zo ne daga manufarsa shine ya gyara akhlaqul muslim ya gyara dabi'ar mutum musulmi ya saka masa ƙaunar juna ƙaunar dan uwansa zai yi ma dan uwansa kyauta yana son dan uwansa kuma yana mayar da shi ya zamanto da kuɗi da ba ka da kuɗi da sarki da gwamna da ware ne duka za ku zamanto kuna ɗanɗanar musifar raɗaɗin yunwa da ishirwa in dai za a yi azumin to da kai da wanda yake da wadata gidansa ciki yake da abinci sai kun ɗanɗani wannan yunwa wannan zai sa kuma ka zamanto mai tawadu'i daga cikin manufar azumi ya zo ne domin ya kankare maka zunubai wannan shine abu na shida ya kankare zunubin dan adam ya wanke masa su ya mayar da shi fari ta kan da shi sai abu na na abin nan na takwas ko na bakwai ko takafulul fuqara wal yatama wal masakin wal aramila ya zo ne domin yayi garanto mafakirai mana azumi ya zo ne don ya ba da garanti mafakirai cewa musulmai da suke da wadata za su iya ɗaukan nauyin wasu fakirai wasu marayu wasu miskinai wasu matan da aka mutu aka bar su da ƴaƴa mazajensu sun mutu sun bar su idan ka kalli Ramadan daga cikin manufarsa idan ya zo biyar wani za ka ga wani ya yi abinci marayu za ka ga wani ya je gidan marayu za ka ga wani yana kyautata wa irin matan da mazajensu suka mutu sun bar su da ƴaƴa to azumi ya zo ne daga manufarsa shi ne ya ba ma waɗannan garanto wato ya ba su wata kariya ya raine su da samun wani abu wanda zai rage musu wahalar da suke ciki kenan ko ba komai taimakonka ya kamata ya karkata zuwa ga waɗannan mutane fakirai marayu miskinai armana su ne baba zawara ba ce wannan wanda za a iya cewa mijinta ya mutu ya bar ta da ƴaƴa mai sunan da na wiwa mai sunan ta da Hausa mai sunan ta to shi ke ba ka sani ba ba sani ba sai mu wuce ko so sai abu na takwas ko daga cikin manufofin azumi abin da ya kawo shi ya zo ya gaya wa mutane ya cusa musu tsoron Allah shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kawai azumi ya zo da dai ya saka mu zuciyar dan adam tsoron Allah idan azumi ya zo ka ga mutum bai ji tsoron Allah ba kuma akwai matsala azumi ya zo ne daga cikin manufofinsa shi ne waɗannan abubuwa guda tara ya zo ya tabbatar da su a cikin rayuwar ɗan adam. To lokutanmu sun yi ya tsara toko?
Na'am.
Bari mu tsallaka mu illa sirrin shi azumi. Azumi yana da wasu sirri wanda da yawa mutane ba su iya sanin su ba. Daga cikin sirrin da yake na azumi shi ne ya ba ma ya yi training ɗin zukatan mutane su saba da yin kyauta. Shi yasa za a gane cewa in ka ciyar da mai azumi kana da kaza, in ka taimaki mai azumi kana da kaza. Sirrin da ke ƙarƙashin wannan shi ne ɗan adam ko da azumi ya wuce ya koyi ba da kyauta. An gane? Da nau'o'insu iri daban-daban. Sannan abu na biyu ya zo ne daga cikin sirrin azumi idan ba ka gane ba cewa yana kwaɗaita ma ɗan adam yawan sa aikin alheri. Sabanin sauran watanni. Za ka ga mutum yana ta ƙoƙari wani ya sai tufa ya babu wani. A'a abubuwa dai ga sanar. Dukiyar da za ka iya fitarwa ka kashe azumi ba za ka iya cire ta ka ba ma wani a wajen azumi ba. Wannan sirri ne da yake ciki wanda azumin yake ɗauke da shi kuma yakan mayar da mutane su zama to haka ko da ba su sani ba domin abu ne wanda yake koye. Kuma daga cikin sirrin azumi shi ne yana tsaye da tafafin musulmai. Za ka ga da mai kuɗi da mai mulki da talaka kowa an haɗu a masallaci kuma an haɗu daidai lokacin mu da baki kowa lokacin yake da gwamna da sarki da malami da jahili da ma talaka da wanda ba shi da komai duk lokacin buɗe bakin su ta yi ne wannan wani sirri ne wanda ya aka yi azumi ya ɗinke al'umma ya haɗa ta guri ɗaya ba wanda zai iya cin abinci duka sai lokacin ya yi wannan wani sirri ne wanda kenan ya nuna al'umma tana tafiya a kan abu ɗaya watan shi ne ya samar da wannan daga cikin sirrinsa shi har yanzu yana nuna maka lokuta suna da tsada. Sirrin idan baka gane wannan ba yanzu an ce maka watan yana ana amsa addu'o'i. To wannan lokacin fa mai tsada ne. Sirrin da ke ƙarƙashin wannan kada ka yi wasa wannan time ɗin ya wuce ba kai komai ba. Ana da buƙatar ka yawaita addu'a. Ana da buƙatar dukkan wasu buƙatu ka miƙa su. Dukkan wani abin da ka san cewa zai yi maka ɗa'a ne a wajen Allah zai amfane ka to ana da buƙatar wannan watan ya zo da wannan sirrin ka yi ƙoƙari ka ga abin. Abu na shida ko na abin nan shi ne ta haƙiƙun rahama fi ƙulubil musulmi wani sirri kuma da azumin yake sakawa shi ne tabbatar da tausayin musulmai da suke ma junansu a tsakani. Za ka ga kowa yana ƙoƙarin ya taimaki wani ne. Kowa yana da wannan. Kowa yana son ya samu wani abu na lada. Na bakwai shi ne sirrin da ke ciki azumi yana koya maka haƙuri ko da ba ka gano ba. Ya koya maka haƙuri da iyali. Ya koya maka haƙuri da yunwa. Ya koya maka haƙuri da ishirwa. Ya koya maka haƙuri da harshenka ya zamanto baya bakin mutane. Ya koya maka ka riƙe hannayenka. Akwai sirrance wanda yake ya ɗora ka a kan ɗa'a kuma ya hana ka ayyukan zunubai. To sai abu na ƙarshe na ganin shi ne mayan usul ajru sawm. Ya kamata mu faɗi wannan abinda zai tauye maka lada ya hana ka samun cikakken lada da ƙarfi azumi. Wannan hatsari ne shi. Domin duk abin da muke faɗi yanzu na ladar to amma ga wasu abubuwa kuma da za su iya tauye maka ladar azumin ki. Abu na farko shi ne aljahal jahilci da hukuncen azumi yana iya sa idan baka san hukuncen ba zai iya yiwa kai takka tauɓarar da ba ita kenan ba a samu na ƙasa ko wannan zai iya faruwa. Na biyu ka shi ne allahu wallahi kawai ka je ka shagaltu da abin da ba shi da amfani. Ce da azumi kuma ga ta kana lido ko dara ko karta yana iya faruwa ko saboda wasu kamar jaraba ne sai sun yi lido a buga wani katon tebur ai ta yi ana ta dariyar shi ba a samun kudi a cikin zaman zane ba ko ai ba mai yi a nan ko inda da akwai zaɗa mu tambaya ko nawa ake samu to kaga ba a samun makoni to kaga ni sai dai a ɗauka a ɗora ɗauka a ɗora shi kenan ai ta buga teburi kuma ai dariya wannan da istighfari ta kama ya fi maka alheri irin waɗannan abubuwa suna tauye maka girman darajar ladanka a wajen Allah domin ga kada mai ɗa'a a cikin ka watakila amma ga kuma halayyar ka tana nuna wasu halayyar da su kenan abu na uku shi ne kalamun fa'ish zance na alfasha akwai karinta siffanta abin da ya shafi alfasha ko mace ko namiji wani abin da ya shafi alfasha ne ko kai ta ruga ashar ita ma kalmar alfasha ce ashar waɗannan duka suna tauye ladan azumin mutum ba cewa aka yi ba yi da lada ba amma yana rage masa daraja abu na hudu shi ne alghibatu wan namima ka zauna kana ta zagin wani ko kana aibanta wani yana rage maka darajar azumi a wani gurin ma abin nan imamul hajar tana cewa yuhsha Allah ya kubala sauhu ana jin tsoron ma kada gibar ka ta jawo gaba a kan biya zubin ka saboda akan ya ce mallam ya za a kaula zu wal amala bihi wanda bai bari ba falaita da lai hajjatun min an yadda aka amuru wa sharaba abu na biyar shi ne annazuru ila nisa'i wal muharrama shi ma yana rage maka ladan azumi kai ta kallon matan da ba naka ba muharrama ba matan ka bane ba ko kai ta kallon su kuma kallo na sha'awa kokarin kazance da su kokarin ka kallon bata a wayar ko na abu kuma da haka yana rage maka darajar ladan abu na shida shi ne kaunin zuwan kiran karya ka kawo wani labari kawai ka sake a duniya ba wanda ya abu nan ba a yi labarin ba kuma ga shi ka rubuta a facebook ka sake tun da yanzu kamar an ce kun samu duniyar wai sada zumunci ne ko barka zumunci ne ma ba a sani ba dai ga shi nan dai ana dai ta yi ko to wannan ba daidai ba ne ya zamanto abin da za ka faɗi ba gaskiya ba yana rage maka ladan azumi abu na bakwai shi ne asabu wa shata wato shi ne zage-zage kai ta zagin mutane yana rage maka girman daraja ko lada na tara shi ne annaumu na aran wasu aru laila wasu suna da wani abu
wato sai ya tuku a matsayin